الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wataala, zamu ci gaba da karatu. Muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ikon karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da abinda Qur'ani ke karantar da mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu. Allah ya rayar da mu akan musulunci, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Buƙatunmu a ɗaiɗaikunmu ko a cikin al'umma gaba ɗaya, muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana mafi alkhairi. Abin da yake na sharri ko fitina ko bala'i a ɗaiɗaikunmu ko a matsayin al'umma, Allah ta'ala ya kare mu gabaki ɗaya. Muna roƙon Allah ta'ala wannan ƙasa tamu Najeriya, Allah ya ƙara mata albarka da zaman lafiya da kuma ɗora ta a kan daidai, da tunku da dukkan wata fitina ko bala'i ko musifa ko tashin hankali ko rigima daga gare ta. Dukkan wani abun da Allah yake ba wata al'umma na alkhairi, muna roƙon Allah ya bamu. Abun da Allah yake kare wata al'umma na sharri, Allah ta'ala ya kare mu. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na biyu a wannan wata na Ramadana, hijira shekara ta 1444. As I earlier announced yesterday, inshallah, our afternoon or evening tafsir session is for every day, commencing few minutes to 5 till around 6 p.m. or thereabout. While for the weekend, inshallah, Saturdays and Sundays, our lesson is going to be conducted in English language between 11 a.m. up to 12, inshallah. For those who are interested in attending English session, should try to be available here, inshallah, for both males and females. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to continue to guide us aright. Jiya na yi magana akan media da ake sanya karatu. Na so dai a ce da ba a yi sharin ba sai an gama compiling, ai haka na faɗa. Kuma waɗanda suka yi sun sa yana ta yawo, ba ko nambarin ɗin ba a sa a bracket ba, ya zama duka shirme. In za a yi sharin abu, ku riga ba waɗanda suka san yadda ake rubutu su yi reviewing su gani tukuna, sai a yi okayin sai a ce ku yi sharin. So ni shawarin da na bayar, a bari in an kammala zuwa koda kwana biyu tukuna sai a yi, ko ya fi da a yi ta yi gutsul-gutsul. Abinda dai kawai na sani shi ne yanzu akwai midiya guda 51 wanda ya haɗa jihohi da dama, kuma mafiya yawa midiya da aka saba da su ne a mafiya yawa, kuma ina ga mafiya yawa lokacin da aka saba ne ko? To Allah ta'ala ya taimake mu. Gaba na gaba shi ne kuma in akwai tambayoyi ko sai a samu masu ma'ana, sannan bismillah. Sai dai abinda zan kara akan tambayoyi, ba ni ake bawa tambaya ba, wasu in na zo masallaci sai a taran da tambaya. Ga mai karban tambayan a masallaci, tashi kowa ya ganka. shi ne da makarrabansa in shi bai kusa akwai masu karba kuna gani ko to zauna injiniya na biyu akwai number da suke barwa ga wanda suke nesa su yi text wannan number da aka bar telephone number ba number ta bace saboda akwai wanda ya tare ni jiya yake cewa an ba da number a tura min sako kuma sakon da in saurare sai naga personal sako ne ba tambaya ba wannan number ba ta da alaka ta kusa kai tsaye da Isa Ali Ibrahim ba ta da shi wannan ba ce taso in kuka tura su kuke turawa sannan in an zo masallaci aka bayar su ake bawa a sukan ce mun suna samun tambaya ba ta gaza guda 100 ko wace rana 300 ko ba ta gaza tambaya 300 kuma lokacin ya ba mu dama cikin taimakon Allah bai wuce amsa tambaya 2 ko 3 ba kula ga wannan sukan duba tambayar da tafi muhimmanci ne a zaba so in baka ji taka ba ba wai an rena maka bane me yiwa ko da tafi ta muhimmanci daya ko kuma na biyu mai yiwa an taba amsa ta dan wani lokaci tambayoyin za su ta maimaituwa bisa ga rahoton da suke bani to kaga ba dama amsa tambaya bana kuma a ƙara yi in kai ne baka bin darasin gabanin kai tambaya sai ka dage ka bi darussa da aka bi a baya ko tambayoyin da aka amsa in ka ji babu naka sai ka dage tambaya amma ba zai yiwu kai fushi da su ba bayan tambayar da zaka yi yau watakila jiya an riga an amsa ta so yana da kyau mu rika kiyaye wannan in kuma kun bi son tambayoyin ya fi muhimmanci to sai a mai da tambaya minti 30 tafsiri minti 30 ko abin da ya kamata haka in kuma ba haka ba a ci gaba da amsa tambaya 2 ko 3 abin da ya sauka bayan nan sai a ci gaba da karatu wanne ya fi muku 2 3 ko to Allah ya taimake mu wanne ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu may Allah forgive our parents the living and those that passed away amin ya hayyu ya qayyum and grant them al-jannah al-firdaus amin ya hayyu ya qayyum Madam, please, is it permissible and rewardable to perform itikaf in another masjid mentioned in another masjid outside the ones mentioned by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Allah ya kara lafiya da daukaka amin ya hayyu ya qayyum. Tambaya akan itikafi a masallatai bani zaton mun taba amsa ta ko anan wurin. Inna amsa ta shine a majalisin karatu kamar shekara 22 da suka wuce. Matsala ta itikafi a wajen masallatai guda uku, ukunnan shine masallacin Harami a Makka da na Madina da Masjidul Aqsa. Magana mafi inganci a da da na amsa tambayar idan zan tuna kamar shekara 23 da suka wuce ina da fahimtar cewa ba a itikafi a duk duniya sai a masallatai ukunnan. Wanne ita ce fahimtar da nake kai kuma zan yi bayani a nan gaba kaɗan insha Allah. Amma yanzu ina da fahimtar cewa ana iya itikafi ko a masallacin An-Nur ko wani masallaci da ya kamata. Ita matsala ta addini in dai kana bincike kuma kana kwatanta yi don Allah to duk inda ka samu dalilin da ya fi naka ƙarfi sai ka ajiye naka ka ɗauki wannan ka yi gaba. Shi yasa ban taɓa fargaba a duniya na yi fatawa na canja ba. Ban taɓa fargaba in ka yi fatawa kana fargaban ka canja ta to ka duba alaƙarka da Allah. Na ɗaya na biyu ko baka san ilimin ba ne. Saboda wanda suka fi kowa ilimi a duk duniya a tarihi a magabata sun fi kowa gaggawan canja fatawa. Irin su Imamu Shafi da Imamu Abu Hanifa rahimahumullah sai su haddace maka hadisi miliyan ɗaya sai su yi fatawa yau gobe sai su canja ta. Suna iya zama wane ya ce fari ne wane ya ce baki ne a fatawa in suka yi munakasha da munazara sai wanda ya ce baki ne sai ya ce to yanzu na gamsu fari ne sai shi mai farin sai ya ce a ni kuma yanzu na gamsu baki ne sai wane ya ɗauki fatawar wane ya ɗauki ta wane kuma sai su rabu. Saboda me? Saboda zuciyarsu a buɗe take kawai gaskiya suke bukata. Ka zo ka yi munazara da wane kai ka ce haramun ne ya ce halal yanzu sai ka tashi ka ɗauki hujjarsa cewa halal ne shi kuma sai ya gamsu da hujjarka sai ya koma kan haram ne. Saboda me? Saboda Allah din suke nufi. So da haka ba karka ji fargaban kullun kai fatawa ka canja. In a yau zan yi gobe na gonzo fita karfi to zan canja. In kuwa kana fargaba to duba alakar ka da Allah. Na biyu kuma karatun ne baka san shi ba. Amma in ka san karatu kuma kana bahasi, kana bincike a ilimi, kana research, to babu kokonto dole ka rika yin fatawa kana canjawa kuma wannan tana karawa ilimi albarka. In ka gab dalilin da ya fi naka ƙarfi sai ka ajiye sai ka ɗauki mai ƙarfin sai ka wuce iliminka yana ƙara albarka da wannan. Allah ta'ala ya ƙara wa iliminmu albarka. Magana akan itikafi idan muka duba cikin littafin fatawar siyam na fadilatu shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymin al-Wuhaybi at-Tamimi rahmatullahi alayh mujalladi 1 ne a shafi na 493 yayi magana akan cewa qauli rajihi magana mafi inganci shine ya halatta a itikafi akan masallaci ko ma bayan masallatai guda ukun nan. Dalili na farko ya kafa hujja da cewa ayar Qur'ani da kuma tafsirin magabata jumhur sun tafi akan cewa ba akan masallatai uku kadai ake yi ba, misali cikin suratul baqara da Allah yace wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, baqara aya ta 187. Allah yace kada ku kusanci matan ku ku yi mu'amala da su, mu'amala musamman ta aure alhali kuna itikafi a masallatan. Sai ce kaga anan gurin babu inda aka yi takayidi da takaitawa cewa sai masallatai guda uku. Dalili na biyu yace fatawar magabata da suka yi rayuwa da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ta nuna cewa al'amarin akwai yalwa a cikinsa. Yace Malikiya, Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad, Imamu Abu Hanifa rahimahumullah, kusan dukkaninsu hudu a magana mafi inganci nasu sun tafi akan ana akwai halassin itikafi akan masallatai koma bayan waɗannan masallatai guda uku wanda suka bi kowanne daraja a duniya. Tare da cewa malaman sun amince in ka samu ikon yi a waɗancan guda ukun ya fi falala, saboda a cikinsu ne ake ninkala da ninkin baninki. Almasjidul Haram, almasjid sai kuma masjidun Nabi fil Madina, sai almasjidul Aqsa a cikin Jerusalem a ƙasar Palestine. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa, ayar farko a cikin suratul Isra, kaga an kira masallacin harami an kira na Aqsa. Mafhum? Tayyib. Kula ga wannan, sai suka ce waɗannan uku in zaka samu ikon yi a cikinsu sun fi falala, ya fi daraja, ya fi tarin lada. Sai kuma aka ce to ya za ku yi da hadisin da ya takaita, hadisin da ya ce la'atiqafa illa fil masajid as-salasa. Wannan hadisi babu kokonto, Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta shi, amma Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala a cikin fada cikin fatawa siyam a shafi na 493 sai yace ala taqdiri sihatihi, za mu iya magana in har ya inganta, dan duk ba malami suka inganta ba, amma Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yana fahimtar ingancinsa a cikin silsilatul ahadith sahiha, hadisi na 2876. Yace wannan hadisi ingantacce ne, to sai mu dauki ingancinsa. Hadisin ya ce la'atiqafa illa fil masajid as-salasa, babu itikafi sai a masallatai uku. Suka ce to wannan ladin wace iri ce? Idan aka ce la wace iri ne, suka ce eh an amince, in ka tsananta ka ce la annafiya lil jinsi ne, a ka'ida na malaman nahawu. Ita kuma la annafiya tana korewa ne kuma sai ta yi taukidi. To idan muka duba, sai suka ce ai nafiyi ba kullun ne nafiyi yake zama nafiyin siha ba. Nafiyi matakai kala-kala ne a wurin malamai na qawaidul fiqhiyya. In ka dauki irin maganganun Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi Allamatul Qasim, irin Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, suna ga annafiyu lil wujud thumma siha thumma al kamal far'ayanna ratba. So korewan farko nafiyul wujud ne. In ku aka zama abun nan ya saman mene, to sai abu kuma siha. In kuma ya zama ba za ka iya kore ingancinsa ba, sai mu ce to ya inganta amma bai zama kammalalle yadda ake so ba. So da ka a wurin malaman fiqhu jumhur shi ne la'atiqafa illa fil masajid as-salasa ba nafiyul wujud ba ne. Na biyu ba nafiyul siha ba ne, nafiyul kamal ne. Yanzu da ka ce la ilaha illallah, babu abun bota daga gaskiya Allah, iri ɗaya take da wannan ladin. To sai mu ce a nan nafiyul wujud ne ko siha ko kamal? Misali magana mafi inganci nafiyul siha ne a nan shi, saboda in ka ce ba abun bota daga gaskiya sai Allah, ba abun bauta sai Allah, sai mu ce to ga wani na bautar rana, ai kaga an samu abun da ya bauta. So da ka korewan ba a kore samuwar abun bauta ba, an kore ingancin bauta mar ne ko an bauta mar. Shi yasa Bahaushen yace la ilaha, sai yace babu abun bautawa, sai yace da gaskiya. Ai da gaskiyan ba ta cikin ma'anar la ilaha illa, me dalili? Ya fassara ladin ne, illallah sai Allah.
so da haka suka ce asalin wannan nafi nafiyul kamal ne don hadisin yana da kissa hadisin la atqafa illa fil masajid as-salasa idan dan tuna riwaya na Hudzaifa ne da ya ci karo da Abdullahi bin Mas'ud sai yake kalubalanta sai yake ce masa naga wasu suna yin itikafi tsakanin gidanka da gidan Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari ko shi Abdullahi bin Qais to tsakanin gidajen su akwai karamin masallaci sai ce naga suna itikafi kuma annabi ya ce la atqafa illa fil masajid as-salasa iya tambayan su akai so kaga anan ko shi kansa yana nufin malamai suka ce ai gidajen a cikin Madina ne kuma kusa da masallaci ne ashe me yake bayyanawa su bar wurin su je can shi yafi kamala saboda me saboda ga su ga masallacin fiyayen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ayi halin matsala ce khilafiya ni bani ta da jijiyar wuya akan irin wannan saboda wanda suka fi mu ilimi magabata suka fi mu tsoron Allah suka fi mu komai sun saba akan fahimtar abu ba yadda za a yi yanzu a ce sabanin tsakanin Ibn Usaymin rahimahullah da bin Bas da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah a ce malaman Najeriya za su iya kawo karshen sabanin ba su isa ba da iliminmu da darajarmu da tsoron Allahnmu ba mu zo kusa da su ba hadha huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum wala nuzakki ala Allahi ahada muhimmin abu kowane dalili ka dauka to ya zama ka dauke shi don Allah ne ba wai ka dauka don ayi rikici da kai ba ba kuma ka dauka ne don ka saba wasu ba abinda ake so mu saurari dalilai mu dauki wanda yafi karfi da hujja ya kuma kauce wa shubha sai mu yi aiki da shi haka ake bukata so da haka ni ina da fahimtar yanzu kana iya itikafi ko anan ne amma kuma in naga wani wanda yace iya masallatai ku ne bana ta da jijiyar ya me dalili na san iya da magabata akan haka kamar yadda ni nake da magabata akan haka kuma har suka bar duniya ba su yi ittifaki ba so ba dole bane sai yanzu mun yi ittifaki mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam tambaya ta biyu wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu sallam ina yi wa malam fatan alkhairi tare da fatan malam yana lafiya ina lafiya insha Allah menene hukuncin anko na biki a shari'ance misali irin wanda mata suke yi na atamfa haka maza na shadda a lokacin bukukuwa Allah ya kara wa malam lafiya da imani da yalwan arziki amin ya hayyu ya qayyum da aran ma kuma a ƙara Allah ya ji ganyayenmu gaba ɗaya ko matsala ta anko a biki Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala ya amsa tambaya ɗin a cikin littafinsa na sharhul mumti' ala zadul mustaqni mujalladi na shida namba na 115 da cewa halal ne in bai saba wa shari'a ba halal ne in bai me ba in bai saba wa shari'a ba a biki mu dinka kaya a matsayin mu na abokane iri daya halal ne mafu kawaye su yi dinki iri daya in bai saba wa shari'a ba halal ne amma da sharadi bai saba wa shari'a ba da sharadi babu koyi da wasu jama'ar da Allah ya haramta a yi koyi da su ina tsoron ba mu sauki akan fatawa ta biki don a yanzu ba amma ba da saukin ba mutane sun yi kaca-kaca sun yi kunnan uwashegu wa shari'ar Allah da kuma sunnonin manzon Allah sallallahu cikin biki wallahi alazim in ka duba bukukuwa a yau musamman mu da muke rayuwa a nan Abuja bariki da kuma video clips da muke gani a wasu garuruwa musamman daga garuruwa da suka ci gaba a arewa irin Kaduna Kano da makamantansu gaskiya ta Allah sai mun yi waiwaye a don tafiya amma gaskiya wannan bikin bai yi kama da bukukuwan da ake nema Allah ya musu albarka ba kwata-kwata ba su yi kama da haka ba kuma in ka duba suka kwatanta biki da ake yi shekara 20 shekara 25 30 kwata-kwata ba iri ɗaya bane sai sa ina da tsoron ba da sauki akai in kawai sanya kaya iri ɗaya ne maza su yi dinki na gare na mutunci ko jamfa da wando kaya na al'adarsu ba al'adar wasunsu ba mata su sanya kaya na shari'a da za su rufe jikinsu da jiki irin kaya na hijabi da shari'a ta karantar wannan ba haramun ba ne amma mu yi anko don mu kwaikwayi wasu waɗanda ba mu ba to addini kuma bai amince da wannan ba shi yasa da ya fatawar da kuma malamai da dama sai suke kafa hujja da hadisi na Ibnu Majah rahimahullah da yake bayyana haramci na koyi da wasu wanda ba su mu ba da kuma hana sanya kaya libasu shuhura. Hadisin yana cewa mallabisa sauba shuhura wa fi riwayati mallabisa sauba shuhuratin albasahu Allahu sauba mazalla yawmal qiyama. Wannan hadisi iya cikin sahihi na Ibnu Majah da kuma sunan na Ibnu Majah hadisi na 3606. Manzon Allah tsira da aminci tabbata yake cewa duk wanda ya sanya kaya libasu shuhura suka ce shine ya shiga cikin kayan alfahari na daya kenan, na biyu da kuma kayan koyi da mutanen da ba ku ba, musamman idan ya zama siffar kayan ta sabawa karantarwan addinin ku. Idan yau mutum ya sa t-shirt ya sa wando ya kiyaye shari'a yayi laifi, yanayin taron da zai je ko kasar da zai ba laifi bane. In ka je cikin wasu mutane ka samu kayan da suke sawa sai ka saka kayan matukar babu tsiraici a cikin sa ba laifi kai ba. Amma idan kuma a wurin ku ne to an fi so ka bada aulawiya ga kaya na irin wurin. Shi yasa Ibnu Uthaymeen yake cewa kayan al'ada da bai ci karo da shari'a ba wannan yana zama kayan sunna ne a musulunci. Ka duba cikin sharhul mumti ala zadil mustaqni a mujalladi na 6 namba na 115 in bai saba wa shari'a ba. Don haka in za ku yi biki kuka sanya gare dinki na mutunci kuka saka kuka fito da kamala ba ku yi laifi ba a wurin Allah, balma kuna iya samun lada a wurinsa. Amma kar kuma sanya ankon ku riga dauka wani abu ne na wajibi da ma wanda bai yi ba ba a yadda da shi ba a cikin auren, to wannan kuma ya bude kofa ta barna da zai kawo gaba da kiyayya, wannan kuma bai halatta ba. Abin da yasa ce ina tsoro yanzu al'amarin aure ya lalace. In ka tafi ka ga bukukuwan mu sai ka zubar da hawaye, wai a yanzu sai ka ga an yi ankon ha da uwa da uba ba a nan ya tsaya ba a wurin bikin gafan amaryar ga angon sai uwa da uba su zo wurin kuma wai su ma har suna rawa la ilaha illallah. Allah mun gode maka daga sa dattawa su na kware suka haife mu, wallahi mun gode wa Allah. Allah iyayenmu ba haka suka yi ba, kwata-kwata ba su yi irin wannan al'amarin ba. Yanzu za a zo a yi wannan, kun an yi ankon kuma matan ba sa ma hijabi, kawai ɗinkin riga ake kwaya ɗaya a saukar da ita har ƙasa, wata ma tana bayyana tsiraici amarya sai ta zo wurin kana ganin halittanta a jikinta. Wanda suke wurin suna kallon ango suna kallon amarya su kalli ma abin da shari'a ba ta yadda a kalla ba. Tun daga wurin albarkan auren an riga an rusa ta an kona ta an kacancana ta. Shi ha za ga auren yanzu albarkan su yayi karanci, wani auren fa baya kai shekara da yake fara rikici, baya kai shekara da daga an yi in kuka ba su dan honeymoon din nan daga nan za a fara rikici. Saboda me duk waɗannan bukukuwan albarkan auren ake kora ake watsarwa su ne ake lalacewa, albarkan auren ake lalatata. Ka duba hadisin Abu Dawud na 4203 da sauran malamai da dama da suke karantar da mu hatsarin koyin da jama'ar da ba mu ba. Min babin misal duba hadisin man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Yau haka ake bukukuwa, kuma ga maza ba su da kishin iyalansu, wai mutum ya matarsa saka jiki kaya ta zo wajen har ana iya ga hatta wai abin da ta saka a jikinta na cikin ba na waje ba, ana ganin layinsa la ilaha illallah da rasulullah. Jama'a ina za mu je ne? Kishin fa iyali iya daga cikin addini, ka zama mai kishin iyalinka addini ne. Shi yasa hadisi ya bayyana da youth baya shiga aljanna, da youth protective jealousy, ka zama mai kishin iyali don kare mutuncin iyalanka fa addini ne. Wai ka bar iyalinka a fili kowa ya ganta yadda yake so ya yi hoto da ita, wani ma ya gaisa da ita wai a matsayinta na musulma, wannan ba fa addini ba ne, ba fa musulunci ba ne fa, wannan ba addini fa bai karantar da mu haka ba fa. Yanzu akwai mazan da gaba ɗaya rashin sanin ya kamata duk sirrin gidansu iya nan a Facebook ɗinsu ko a Twitter ko a Instagram. Shi da iyalinsa a mota sai ya ɗauki hotonsa da nata ya saka, shi da ita suna cin abinci sai an saka, tana kitchen sai sun yi video sun saka, suna tafiya aikin haji sai sun saka, suna tafiya London holiday sai sun saka. Iyalinsa wanda ba bai taba ganinta ba a duniya a Najeriya sama da mutum miliyan 100 sun santa. Saboda me? Saboda hotonta. Ka gane na farko fa akwai ainul haq, akwai wanda in ya kalli iyalinka da ido kai a hoto ko suka burge shi ko suka bashi sha'awa ko suna da kyau ya musu wani irin kallo dalilin wannan sai su kamu da cuta ai ainul haq gaskiya ne kawai gani wani zai wallahi daga nan sai kaga cuta ta kama ta arsa me yake damunta ayi magani har a gaji saboda ka watsa sirrin iyalanka duniya ta gani mai ainul haq ya gani daga nan sai al'amari ya lalace na biyu ka san a cikin mutane akwai mabarranta akwai fasikai sanya iyalanka da kake yayyawa me yake yiwa halittar su na da kyau kana tallata su a duniya kana gayyatan fasikai zuwa gare su ne na uku hasada da mugunta tayi yawa hasada da mugunta tayi yawa waɗannan akwai mahassada akwai masu mugunta yawan sanin kotunan iyalinka ba alkhairi bane mu gane fa social life da iyalinka ba komai ne na public ba mu zama masu sanin ya kamata mana mu zama masu mutunci da sanin ya kamata kar mu rika bin koyi da jama'ar da muna ta yi su basu ma san muna yi ba muna yi a bawo a banza Allah yayi fushi da bukukuwan fiyayyen halitta a jefilin kiyama ya kori mutane akan alkausar ya ce suhukan lahum a duniya kun wanda kake koyi da shi bai ma san kana yi ba ko bai dauke ka mutum ba dan kai bakar fata ne kuma kai dan Afirka ne kai ka bar can kuma nan ba a yadda da kai ba kaman jemage wajibi ne mu rika kiyayewa mu sani cewa ba alkhairi bane haka in a darura iyalinka hoto ya fito waje da sauki amma kai ka dauka wai kaida ne kowa sai ya ga hoton iyalinka duk kayan da ta saka sai an gani haba jama'a ina addini yake ina kunya da take wajibi a musulunci ina gira protective jealousy da ke wajibi a musulunci ina suke ni fa abin da na sani shine cewa babu dama mijin da ke son iyalinsa yayi haka in ku yana so yayi haka to ba ka raba shi da ɗayan biyu ku yi hakuri duke da maganar ta yi zafi ko bai fahimci addini ba kwata-kwata bai fahimci addini ba wannan shine babban abin da zai sa ya na farko ko kuma in ya dan fahimci wani abu ya fi damuwa da koyi da wasu mutane akan addinin amma ba mutumin da in ka kunyi wannan fa kishi fa da ake fada kaga matarka take yi san ka take yi idan iyalinka ba ta son ka ba ta kishin mata kuma kuna kishin wani lokaci yayi yawa amma dan kishin da ba kake waya daga ina ka fito yayi naga ka dade a bit suspicious ko wallahi san ka take ita mace idan ba ta son ka ina ruwanta da kai a yadda kai amma bilawa ba ruwanta da komai to in sun sa dan kishin sai ka dan kyauta mun gana ki hakuri gimbiya na dan tsaya ne muna magana da malam Muhammadu to kuma kana malam Muhammadu gobe malam Muhammadu abin ya za ta gane wata rana in ji ya gane gida dan yawa da sai ina kika je ki da Allah gyara kayan ki ban yadda ba a sa kaza za san ki yake yi duk mutumin da bai kishin iyalinsa ɗayan biyu ne ko bai san ta ko bai san addini ba amma in dai iya san ta ko bai san addini ba akwai kishi in ya san addini matukar iyalinsa ne ko bai kaunar ta ya rike ta to zai kuma kare ta ko ba zai barta haka a banza ba jama'a wajibi ne mu kiyaye waɗannan al'amura Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya tambayar dai ba ta kare ba ko assalamu alaikum malam wa alaikum salam ta karshe ina ga wani ya dace da mana karshe Ibrahim ko malam tambaya ta ita ce wanda bai samu jam'i ba zai iya bin wanda ya samu amma bai samu duka ba jazakumullahu khairan ya shekhana amin ya hayya ni ba shehi bane nan taba ce maka ni shehi bane kana fada ni a cikin zatan alkhairi ko ni almajiri ne yanzu ne kalmar sheikh ta zama mai arha matuka da gaskiya a cikin society wanda za ka ga gaba ɗaya gashin aikawa bai gama cirewa ba sai sha kaya za ka ga ce ya fadilata sheikh wallahi rashin regulating harkar addini ne babu standardization ka isa ka je Saudi ka rubuta sheikh an san adadin sheikh mashayikh din amma mu yanzu anan kusan kowa sheikh ne kowa fadilatu sheikh jama'a mu riga kafa ita kalma ta sheikh bayan ilimi in ka je ka sai da ka san darajar ta ko kafi kowa ilimi akwai dan shekarun da sai ka kai hankalinka ya cika in kana da'awa duk shekarun da kake karawa kada ko ilimin bai karu da yawa ba hankalinka yana karuwa da basirarka daga baya sai ka canja matsayi akan abu da dama in ni ka bari a Najeriya in ni ka bari za a saka shekarun da sai mutun ya kai a ce masa sheik in ba saboda bai dan a karantar da ladabi yanzu ka zo manyan malamai a kasar nan ka ce musu sheik ka ce sheik Abubakar Mahmud bin Allah ya ji kansa sheik Ahmad Lemu sheik Zahir Usman Bauchi sheik Muhammad Sani Hayajin gir misali sheik Abdullahi Balalau sai ka samu wani dan lungun su canji ma sai a ce wai sheik Abdullahi Ibrahim shi ma zama sheik haba jama'a mu riga sanin ya kamata mu riga ganewa kalmar an ta lalace akwai da muke magana da shi yana magana da wani ogansa haka babban mutum ne sai aka kawo masa takarda neman taimako sai ya ga hotunan wasu ina ga yana nan wurin da muke karatu sunansa ina ce masa Modibo ɗan uwa da suke tare da ni sun san shi sai aka kawo wani abokin aikin sa bijin takarda sai ya ga neman taimako sai ya ga wai kowa shagwane sai ya ga wasu dattawa daga sama sai ya ga su a kasa su ma shek sai ce yanzu waɗannan su ma shekuran ne sai ya ce eh sai ya ce waye ba su aina aka yi gwada su aka ba su shek din sai ya ce a'a a shekurun sai ce a wadda wuri aka gwada su shi da ya karatun ba ma ya so ya sani sai ya ce haka kawai ne sai ya ce to shek din naku an mai da tashi din kamar na iyamurai ne chief haka saboda su ne kuwa sai a ce chief ya ce yawanci gaskiya ba inda ake ba sai ya ce to a shi abin kenan ma an bata darajarsa irin waɗannan title din na addini a rika takaita aiki da su ba kowa ya kai ba duk yadda matashi ya taso yake karatu still a bashi a wani mataki karami dan me a bari hankali ya karu shekaru su kai iyaka sai a bashi shek so ni ina da fahimtar akwai shekarun da sai an yanka a ce wanda ya kai wani za a ce masa fadilatu shaykh a bangaren karatu da bangaren ilimi da bangaren shekaru da bangaren experience da cikan hankali da kuma kwatanta ya ka bada sai a ce ya kai matakin shaykh na tabbatar da akwai da dama da ke jina ina bada shawari ga iyayenmu malamai da Allah a duba implication din aikin kalmar shek wani daga an bashi kalmar zai je ya baro wani abu masu son cin mutunci sai ce to ga shek wani ma yayi kuma wanda aka ce shek din a ƙaryen ku yake ba karɓi jin labarin sa ba amma wai shi yanzu shehi ne a rika takaitawa Allah ta'ala ya samu wani lafiya tambayar shine akan na'am bin masbuqi sallah matsala ce khilafiyya kaman ta farko da na amsa a cikin majmu'un fatawa na Sheikh bin Bas rahmatullahi alai a mujalladi na 12 namba na 148 shi yana da fahimtar cewa ka samu masbuki da yake ci ga sallah ka bi shi sallah halal ne wani ya zo ya bi sallan isha raka'a biyu ya samu ya tashi zai ci gaba sai ka zo ka bi shi yana da fahimtar halal ne in ka bi masabar malikiyya da malamai da dama na Nabila suna ga bai halatta ba don masbuki ba liman bane a fahimtar su amma shi kuma iya da fahimtar halascin haka dogaro da hadisai da dama ta atammu bi wali atammu bikum man ba'dakum da makamantanku so shi yasa Sheikh bin Baz rahimahullah a cikin wannan fatawa yake ga bin masbuki sallah wanda yake cika ta sallar sa halal ne ka salati munfaridin ake daukan sa kaman mai sallah shi kadai ne wanda kai ka ga musu da shi sai ka dauka matsala ce khilafiyya wallahu ta'ala a'lam za mu tashi a darasi na biyu insha Allahu ta'ala a watan Ramadana shekara ta 1444 kalmar sheikh yanzu shi ko wannan gashi da shambon yau dinnan sanda ya turo min sako ya rubuta min wai sheikh sai ya sa sunana wallahi sanda na ji gaba na fadi gashi ne yana zaune in ce masa wai ce ka samu sheikh me nace kai
recording in progress
me nasa ka kai nace a cire akwai shekarun da in mun kai alhamdulillah a yanzu dai na san na kai shekara 50 har da dan kadan akwai shekarun da in mun kai in kun fada ba za mu yi musu ba dan ko shekarun sun kai a fada so ayi hakuri akwai abin da sai shekaru sun cika annabi ya ce amaru ummati ma baina 60 wa 70 misali to ni in ka banni asalin cikan hankali da kamalar dan adam ta kai 60 tafi tabbatuwa ban ce sai mutum ya kai 60 ba amma ni in ka banni ababe da dama sai an kai 60 years nake ga asali hankali cikakke na experience da tajriba da komai yake faruwa a rayuwa ba kuma iya nufin duk mai 60 yafi mai 40 ba akwai wanda shekaransa 18 yafi mai shekara 80 hankalin yanzu abinda muke ga suke a wajen bikin ƴaƴansu shekaransa 70 wani 80 mu dai ba mu kai haka ba amma wallahi ba za mu yi ba kuma muna da ƴaƴan da ba musu wannan tarbiyyar ba ƴaƴanmu ba su wuce shekara 20 da kadan ba za su yi wannan abin da ake yi ba dan me dan ba shine gadan gidansu ba mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wange lafiya aran ma bismillah za mu tashi kan ayata nawa ayata 81 ko bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi wa in aqala Allahu misaqa النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
بسم الله
أفغير الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون
وإذ كأنبت ككمتنا إذ أخذ الله لوكة ألا يركي ميثاق النبيين alƙawari mai nauyi tsakaninsa da annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikmatin na abinda na baku na littafi da kuma hikima thumma ja'akum rasulun sannan sai yazo muku wani manzo musaddiqun mai gaskata lima ma'akum na abinda ke tare da ku latu'minunna bihi wa latansurunna na cewa wallahi ku yi imani da shi kuma ku yi me ku taimake shi kala a aqarartum wa akhadhtum ala zalikum isri yace a aqarartum shin kun tabbatar da haka wa akhadhtum kuma kun riki ala zalikum akan waɗannan manyan ababe isri al'amari mai nauyin nan qalu suka ce aqrarna mun tabbatar mun shaida mun amince qala sai ya ce fashhadu ku shaida wa ana ma'akum ni ina tare da ku mina shahidina a cikin masu shaida da kuma bada shaida wannan aya tana da alaka da ayoyin baya wa iz kalmar iz din nan a qa'ida maf'ulun bihi ne a wurin qa'ida maf'ul ne amma ina fa'ilin yake wadhkur shi ne fa'ilin an goge shi fi'ilul amri ne asalin magana din wadhkur iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina ne kutina wadhkur iz din a wajen maf'ul ya fada so kutina lokacin nan iya daukan zarful zaman da zarful makan amma yafi bada muhimmanci akan zarful zaman tuna a wannan lokacin iz akhadha Allahu da Allah ya riki mithaqan nabiyina kalmar mithaq daga wasaq ne kaman abun da yake kullawa ko yarjejeniya ko wani agreement da aka yi ko alkawari to sai a ce me mithaq amma ana ba dukkan alkawari ne mithaq ba alkawari mai nauyi shine almithaq shine alahad asqil don haka kalmar mithaq yafi kalmar alahad nauyi mafhum tayyib so da ka shi al-ahad as-saqil shine mithaq to anan gurin wadhkur iz akhadha Allahu ka ambata wa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na farko na baye kuma duk mai karanta qur'ani ya ambaci wannan don haka annabi ka aibata lokacin da Allah ya riki mithaqan nabiyina alqawari mai nauyi na annabawa lama ataitukum kira'a uku ne a wurin ana iya karanta da lama ataitukum ya tabbata daga bakin manzon Allah lima ataitukum ya kuma tabbata lama atainakum duka ya tabbata so kaga lama ataitukum na wannan abun da ataitukum shine atainakum ai bi ma'ana lama ataitukum ne daga kalman atani na abun da na baku min kitabin na littafi wato Allah yana gaya wa annabi Muhammad ya tuna wa mabiya annabawan da suka saura a bayan ƙasa lokacin da Allah ya aiko shi mafhum tayyib saboda a ka'idan khitaba na musulunci in aka ce Allah yayi alkawari da annabinmu in ba a samu nassin da yace iya annabi Muhammad kadai alkawarin yake banta gare shi ba ana nufin annabi ya dauki alkawarin ne a matsayin kansa da mu gaba daya in aka ce Allah yayi alkawari da annabi Isa ba annabi Isa kadai bane duk mabiya annabi Isa sun shiga cikin wannan in aka ce Allah ya dauki alkawari da annabi Musa duk mabiya annabi Musa sun yi cikin sun shiga cikin wannan alkawari din so da haka anan da Allah ya ce la ma ataitukum min kitabin dukkan annabawa da Allah ya ba su littafi sun shiga ciki dukkan annabawan da Allah ya turo mabiyansu sun yi me sun shiga ciki shine sakon abinda annabawanku su dauka na alkawari kuma kuna cikin sa abin yanzu misali lailatul isra wal mi'raj da aka yi da fiye kalita hadisin bukhari 164 din ka duba ai sallah 50 aka fara bashi ya roki sauki har aka dawo nawa guda biyar kaga shi yayi amma yayi wannan on our behalf ne shi yasa yanzu muke yin salloli na farilla guda biyar kaga ba za mu ce shi kadai ya dauko wannan ba a'a ya dauko ne a matsayin mu gaba daya so abinda aka annaba suka yi alkawari da Allah dukkan mabiya wannan annabawa sun shiga cikin wannan alkawari sai yace min kitabin sai kawo shi bin nakira kaga min kitabin na littafi wannan yake bayyana mana ba dukkan littafan da Allah ta'ala ya saukar ne aka faɗi sunayensu karara a cikin Qur'ani ba a cikin Qur'ani littafan da Allah ta'ala ya kira sunayensu ba su wuce guda biyar ba su waɗannan sai ka yi imani da su tafsilan Allah ya turo annabawa ba wasu mutane wajibi ne mabiya annabawan su bi wannan alkawari su yi imani da shi arama za ka yi ba mu suna littarfan da Allah ya saka wanda aka kira sunayensu a Qur'ani
nazzala alayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qabl hudan linnas wa anzala al-furqan
ina ga ka ba to ya dai kawo mana guda hudu ko biyar a nan na farko yawwa dan gari
wa atayna Dawud zabura
ya hadan da aiki na farko guda uku at-taura ta annabi Musa linjila ta annabi Isa al-furqan wato al-qur'ani na annabi Muhammad sune ayoyin biyu da ya jawo na farko aya ta uku da ta hudu a cikin Ali Imran nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal-injila min qabl hudan lin-nasi wa anzala al-furqan mun samu guda nawa mun samu guda uku at-taura linjila da qur'ani sai kuma ya tafi karshen suratul a'la ko suhufi ibrahima mun samu na nawa na hudu suhufi musa wasu suka ce shine at-taura wasu suka ce a wani littafi ne bayan at-taura in shine at-taura muna kan guda hudu in wani littafi ne kuma ya zama nawa ya zama biyar wannan suratul a'la aya ta 18 da kuma ta 19 ta 19 tace ta karshe kenan sai wa ataina dauda zabura ya maimaitu kai tsaye a wurare guda biyu ko ya zo na farko a suratul nisa aya ta 163 da kuma suratul isra aya ta 55 wa ataina dauda zabura amma ban san wacce yake nufin ba a cike ta nisa in kake nufi ko ta nisa ko ta isra'i yaran ma yace duka yake nufi to kaga mun samu zabura ya zama nawa kenan guda shida idan suhufi Musa littafi ne daban nan in kuma at-taura ne suhufi Musa to mun samu guda biyar su kadai ne wanda Allah ya kira sunansu a Qur'ani so waɗannan duk musulmi dole ya imani da Allah ya saukar da at-taura ya saukar da linjila ya saukar da suhufi Ibrahim ya saukar da zabura ya saukar da Qur'ani karka ce mu da Qur'ani kadai muka yadda musulmi imanin musulmi bai zama musulmi ba sai ya yadda da annabi Isa annabin Allah ne musulmin da yace bai yadda Allah ya saukar da linjila ba zai zama musulmi ba zai zama musulmi ba saboda me yadda da Allah sauka da linjila wajibi ne akan musulmi iya cikin arkanul iman rukunan musulunci rukunan imani shi yasa mu duk annabawa ba ma rejecting kowa duk mun amince da su so wadannan sune wadanda Allah ya kira sunan su amma wadanda ba a kira sunan su ba Allah ta'ala kuma ya saukar da su ba yayi zamu yi da su su wannan ana imani da su ne jumlatan sai ka ce ya Allah duk littafin da ka saukar da shi wanda baka kira a Qur'ani ba amma ka saukar Allah mun yadda da shi mu mun amince ka saukar da shi ko ba mu san sunan sa ba haka ake yi kuma haka aka karantar da annabi yayi cewa yayi imani da duk littafin da Allah ta'ala ya saukar bin nakira akwai misali na bismillah جزاكم الله خيرا سورة الشورى آية 15 كينه فلذلك فدع محل الشاهد وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب كتي ناي إيماني دا أبن دا الله يسوكر سيتي من كتاب بالنكرة دك للتاجي كاكب يتي وقل آمنت بما أنزل الله من الكتاب سيتي من كتاب من كتاب نان إيا نفن indefinite mafhum ba definite bane any book ba ma sai wanda ka sani ba wanda ma ba mu sani ba in Allah ya saukar to wallahi mun amince shi musulunci is all about biyayya shine musulunci kawai ka amince da source dinka shine Allah a bangaren Allah ba kuskure babu zuki ta malle babu kasawa ba mistake kowani iri babu duk abin da Allah ya fada in ya kira su dan abu mun yadda in bai fada ba mu mun yadda ba ma in ba ma inkari akan abin da Allah ya fada shine wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin mafhum tayyib wa hikmatin abinda na ba su na littafi da hikima hikima shine hukunci da suke tsakanin mabiyansu duk annabi da yazo shi kan zauna in an yi sabani a zo gaban sa yi hukunci Allah ta'ala yakan bashi dacewa zuwa ga abin da yake daidai a wannan thumma ja'akum rasulun ka gaya musu su mabiyan annaban da suka wuce sai wani manzo ya zo muku wani manzo kenan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu wasu suna da'awar mabiya ne na annabi Musa alaihi salam suna rike da attaura wasu sun ce mabiya ne na annabi Isa suna rike da linjila wasu ma sun ce su mabiya ne na annabi Salih wasu sun ce su mabiya ne na annabi Idris wasu ma sun ce kawai su annabi Ibrahim suka rike to dukkanin su annabawansu sun dauki alkawari a matsayin wakilansu kuma shugabanninsu kuma manzannin Allah zuwa gare su akan cewa za su zo su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine maganar thumma ja'akum rasulun thumma kuma sai aka ce thumma kalmar thumma idan ta zo a atafi a magana mafi inganci shine iya nufin na farko ya riga na biyu wannan ke bayyana dukkan annabawan sun zo sun wuce da littafan su gabanin wannan manzo ya zo na karshe manzon karshen shine cikamakin annabawa kuma shine shugabannin manzannin gabaki daya shine thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum kaga sai aka ce thumma dan tsakanin su da su akwai tazara shekara nawa ne tsakanin wanne manzo ne ya zo gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am annabi Isa shekara nawa ne tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am dari biyar da na 560 kauli biyu ne akwai kaulin da yace 600 akwai wanda yace shekara 900 a shekara 599 bambancin shekara da wanda su suka fi tabbata su ne wanda Imam al-Bukhari ya kawo kuma idan ka duba cikin al-Mu'jamul Kabir na Imam at-Tabari mujalladi na 8 namba na 118 ya kawo wannan a ciki cewa shekara 599 zuwa shekara 600 abin da fi tabbata kenan na Imam Tabarani mafhum al-Mu'jam al-Kabir na Imam Tabarani to wannan shi aka fi gani ko kace shekara 600 ko 599 ai kusan duk abu daya ne kawai wani lokaci sabanin kirge yake shiga ciki amma 599 da 600 kusan abu daya ne kamar a ce zaka yi estimation na abu ne so wani ya estimating yace ina ga adadin littattafan sun kai 599 books ko 599 copies wani yace 600 copies kawai a estimation ai an yi kokari kuma tsakanin su ai babu wani bambanci na kirki sannan tsakanin annabi Isa da wani annabi ne bayan sa wani manzo magana mafi inganci annabi Musa tsakanin su kaman shekara nawa ne a magana mafi inganci ya kai shekara 1700 wannan duka ne hikiman kawo shi summa ja'akum rasulun kaga ai tunda aka ce summa wanda ya wuce shekara 600 aka ce summa ai ka san tazara ne mai girma yanzu shekara 600 ina muke anan wurin shekara 600 baya ina muke iyayenmu Allah ya ji kansu shekara 600 ai ba sa nan kakanninmu shekara 600 ba sa nan kaga an ce summa ai akai a faɗi haka to tsakanin annabi Isa da annabi Musa in ka shiga cikin Mu'jamul Kabir mujallal 8 shafin 118 ya ce shekara akalla 1700 in ka dauki karni a matsayin shekara 100 to ai kaga an ce summa ja'akum rasulun ai ya kai a ce wannan shine tsakani wannan kawai misalai nake babu don mu gane bayan sun shude ne da shekara da aru-aru sai aka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa kuma shine shugaban manzanni gabaki daya shine summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum wanda yake gaskata abin da ke tare da ku dan annabi da yazo shi da sako wannan sakon yana gaskata abin da ke tare da su ne shi qur'ani me yake gaskatawa shine iya gaskatawa na farko cewa Allah ya saukar da at-taura da linjila da zabura da sufi ibrahim mafhum nabi kuma iya tabbatar da cewa bayan wucewar annabawan da manzanni an samu dan jirkicewan al'amura a cikin wannan sakon da ke ciki shine musaddiqul lima ma'akum iya tabbatar da abin da ke ciki naku da ya tabbata ingantacce yana kuma nuna wanda aka jinkirta aka jirkita shi wannan shine tafsilan mujmalan kuma iya tabbatar da cewa Allah ne ya saukar da at-taura Allah ne ya saukar da linjila Allah ne ya saukar da sufi ibrahim Allah ne ya saukar da me zabura don haka wannan littafi din me yake yi yana tabbatarwa shi yasa Allah ta'ala ya kira Qur'ani da muhaiminan alai za ka yi ba misali
wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alai
jazakumullahu khaira kaga anan Allah ta'ala ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi yana gaskata abin da ya riga ya ce na waɗannan takaddun da suka tabbata kuna tare da su sai ya ce minal kitabi sai ya kashi a matsayin mai definite don a taura da linjila da zabura kun same su mafhum wa muhaiminan alai wannan zai zama cikin ma'ida kenan ko aya ta 48 sai ya ce wa muhaiminan alai muhaiminan alai iya nufin shi littafin qur'anin amintacce ne a kansu duk abin da Qur'ani ya faɗa akan at-taura gaskiya ne abin da ya faɗa akan linjila gaskiya ne abin da ya faɗa akan sufi ibrahim gaskiya ne ibnu usaymir wanda yake a cikin al-kutubus samawiyya wanda yafi kowanne daraja shine Qur'ani na biyu at-taura na biyu linjila bayan su ukun nan a magana mafi inganci irin su sufi ibrahim su zabura a magana mafi inganci ko burbudin su a yanzu babu ba ma samu ba amma waɗannan ko da an jirkita akwai burbudinsu shi ha za ka iya kaman Deuteronomy chapter 18 verse 18 ko ita ka ɗauka ka karanta a nitsai za ka ga tana magana akan zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafhum tayyib shine musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da ke tare da ku cewa Allah ne ya saukar kuma abin da ke tare da ku kuma shine cewa akwai annabin ƙarshen zamani iya zuwa annabi Muhammad in ya zo ku bi shi la tu'minunna bihi kuma ku tabbatar me kun yi imani da shi wala tansurunna, kuma ku taimake shi. Yin imani da annabi kadai bai isa ba, sai an zo mai an bashi support, an taimake shi. In annabi na rayu, dole ku zo ku karfafe shi, ku kare shi, ku yi biyayya ga umarninsa. In ya koma zuwa ga Allah kuma, ku ba wa sunnar sa kariya. Yau kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai shine mai taimakon annabi. Kisa malaman da suke ba wa sunna kariya a duniya muke ga girman su, daga cikin wanda suka rasu irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayh, Al-Albani rahimahullah, irin hidima da yayi wa sunna Allah ne kadai ya sani. A yanzu a rayu a bayan kasa ga irin su Sheikh Abdul Musin bin Abbad, manyan malamai, ga irin su Salim bin Id Al-Hilali, su Ali Hasan, Ali Abdul Hamid da makamantansu, su Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini, su Sheikh Arnaud. Ka rika duba irin hidima da suke yi, babu dare babu rana, bincike suke. Wasu a yanzu a cikin su wanda suke raye, akwai wanda ba sa kwana a gidansu, a cikin daki a library suke kwana, ana tahqiqin littafin nan, ana takhrijin wannan littafin, ana kare kaza, haka suke ta yi, ba sa kwana tare da iyalansu. Wasu har su koma ga Allah, su kai shekara 90 ba su kwana a gida, sai a cikin gidan a library ake kwana. Shi yasa tsakaninmu da su sai addu'a ta alkhairi. Yan adam ne, suna iya kuskure, inda suka kuskure Allah ya yafe musu, kuma yasa kar ma mu ga kuskuren nasu, inda suka yi daidai kuma Allah ta'ala ya ba su dada akan haka. Na'am. Qala a aqrartum, sai yace a aqrartum, shin kun tabbatar da haka? Tambaya ne, shin kun tabbatar? Wa akhastum ala zalikum isri, kuma kun dauki wannan alƙawari mai nauyi. Al-isri shi ma kaman al-misaq ne, al-ahdu thaqil ne, mafhum jami'in sai a ce al-asara bis-sat, sai shi ne jami'in isri. Qalu, suka ce aqrarna, mun tabbatar da mun rike haka. So a yau abin da yake nufi shine, in kaga wanda da yake bin at-taura da linjila, sai zo yace na yadda da qur'ani, na bi karantawan Qur'ani, to shi yake kan wannan qalu aqrarna din. Shi yasa Qur'ani ya tabbatar da cikin wadanda suke karanta at-taura da linjila, akwai wanda suke dawowa su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana da misali da zaka ba mu?
Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
wannan misalin da aran mai ba mu zai zama suratul a'raf ko aya ta 157 alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim sai yace falladina amanu bihi kaga daya wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun sifa hudu anan yace la tu'minunna bihi wa la tansurunna can yace falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u an-nura alladhi unzila ma'a da wannan Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini cikin ta hakiki da muqaddima na ashabur rasul yake cewa duk annabawan da Allah ya turo a duniya babu wanda ya samu dalibai da masoya da mabiya wanda suka bashi kariya suka bi umurnin sa kaman sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wani annabin mabiya sai ce ka je kai da Allah ku yi yaki, wasu ce a'a sai Allah ya saukar mana da kaza daga sama mu yadda da kai, amma su me su Allah ya ce falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuran ladhi unzila ma'a, haka Allah ya yabe su, su ne sahabbai radiyallahu anhum. Ce sa tsakaninmu da su babu bakar magana sai addu'an alkhairi, saboda me? Saboda su suka yi wa addini hidima, Allah ya samu a cikin danshin addinin a yanzu, inda sun zauna a garin Makka da Madina suka yi ta cin dan wake ko indomi, da addinin bai zo nan wurinmu ba, amma suka sadaukar da rayuwarsu suka isar da addini zuwa ga al'umma. Don haka yake cewa fashhadu ku shaida wa ana ma'akum minash shahidin, ina tare da ku a cikin masu shaidawa. Babban darasi da ke cikin wannan aya shi ne, na farko Allah ya alkawari da dukkan annabawa da manzanni za su bauta mar shi kadai, za su gaya wa mabiyansu akwai annabin ƙarshen zamani annabi Muhammad iya zuwa. Annabawan sun yi alkawari, by implication duk waɗannan mabiyan annabawa a duniya wajibi su yi biyayyan alkawarin da annabawa suka yi wa Allah on their behalf. Na biyu kuma muna da tabbacin Allah saukar da wasu takardu, wasu ya gaya mana sunansu wasu bai faɗa ba, duk mun yi imani da su. Na uku kuma mun an tabbatar a cikin mabiya annaba akwai wanda suka cika alkawari suka bi annabin ƙarshen zamani, su ne irin su Abdullahi ibn Salam, irin su Salmanul Farisi radiyallahu anhum, wasu Yahuda ne, wasu Nasara ne, sun musulunta. Akwai waɗanda kuma ba su yi ba, wanda suka bi musulunci sun cika alkawarin, wanda ba su yi ba sun yi me? Sun warware alkawari. Allah ta'ala ya ba mu ikon cika alkawari da tsayawa akan abun da annaba suka karantar da mu, musamman annabin ƙarshen zamani Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.